Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammakin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida. Jiya Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa hedikwatar tsaron Najeriya ta sanar da sake kama wasu 'yan kungiyar ISWAP biyu da suke da hannu harin da aka kai ma jami'a.
Alhamdulillah da tincan jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To don haka waɗannan sunaye da naji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake aramawa mu alhamdulillah ta fi nono.
Haka kuma za ku ji cewa Najeriya ta zo ta hudu a jerin kasashen da suka fi karɓar bashi a babban bankin duniya. Ko me ya janyo hakan?
Yawan tsaye da ake yi na kuɗin gwamnati kariya tattalin arzikin kasa abubuwan da ya kamata a yi ya sa ba ma samun kuɗaɗen da ke shiga kan.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayanan masana kan wannan batu. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai shigo mana da shirinsa na manuniya. Amma yanzu sai a gyara zama don a fara tsawon kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA Rafael Grossi ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba, don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu. Ya ce don cimma hakan na roƙon ɓangarorin biyu da su ba hukumar IAEA haɗin kai tare da ba da damar yin aiki a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye cikin gaggawa. Grossi ya ce a baya-bayan nan halin da ake ciki a cibiyoyin nukiliyar Ukraine musamman a tashar nukiliya ta Zaporozhye ya kasance yana ƙara taɓarɓarewa cikin sauri har ya kai wani mataki mai ban tsoro. Wata tawaga daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙari tun watan Yuni ta aike da wata tawaga don duba tashar Zaporozhye, ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammakin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin wata 'yan gajeriyar sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin, Galan ya sanar da cewa ma'aikatar shari'a ta buƙaci wata kotun tarayya da ke Florida ta buga sammakin binciken da kuma takardar kadarori da aka baiwa wakilin Trump. Galan ya ce ma'aikatar ta yanke shawarar shigar da ƙarar ne don bayyana sammakin ga jama'a da kuma takardar shaidar da tsohon shugaban ya yi a bainar jama'a game da binciken, yanayin da ke kewaye da shi da kuma babbar maslahar jama'a game da wannan al'amari. Da ke kare matakin da ma'aikatar shari'a ta yanke na binciken gidan Trump, Galan ya ce ma'aikatar ba ta ɗaukar irin wannan mataki da wasa. Kalamar Attorney General ɗin sun zo ne bayan da 'yan siyasar jam'iyyar Republican suka yi tirda binciken da aka yi a gidan Trump a ranar Litinin da ta gabata, a matsayin amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa. Jihar Hamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta balle da ƙasar Somalia yayin sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Daruwan fusatattun magoya bayan jami'in adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a kalla manyan biranen ƙasar uku wato Hargeisa, Yargabo da Burau inda suka sanya shingaye akan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Jami'an tsaro sun ce masu zanga-zanga sun bijirewa umarnin gwamnati da ke kunshe da irin waɗannan zanga-zangar 'yan adawa zuwa hedkwatar 'yan adawa da wasu wurare da aka ba su izini. Masu zanga-zangar dai na rera take da kuma rike da alamu na neman a gudanar da zaɓe a Somaliland kamar yadda aka tsara. Wani allo an rubuta cewa a yi zaɓe a kan lokaci kuma ba tare da jinkiri ba. Rikici ya kaure yayin da jami'an tsaro suka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar tare da harba harsashi kamar yadda wasu shaidu suka bayyana.
Ina jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya inda hedkwatar rundunar tsaron ƙasar ta yi taron manema labarai inda ta bayyana cewa ta sake cafke ƙarin wasu 'yan ta'adda biyu da ke cikin maharan da ake zargi sun kai harin ta'addanci akan majami'ar Oho. Hassan mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aika mana.
The arrest of two additional suspects linked to the attack on the Oho church.
Daraktan labarai na hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Jimmy Akpo ke karin haske akan yadda jami'an tsaron kasar suka sake cafke karin wasu 'yan ta'adda guda biyu dake da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Katolika ta St. Francis dake Oho a jihar Ondo. General Akpo ya ce 'yan sa'o'i kaɗan bayan da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Major General Loki Irabo ya bayyana cewar an kame 'yan ta'addan nan guda hudu da suke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Oho. A jiya kuma a cikin wani aikin haɗin gwiwa na sojoji da jami'an tsaron farin kaya na DSS an sake cafke ƙarin wasu mutum biyu wato a Omiyalara da ke kamar kumar Ose a jihar Ondon. Da 'yan ta'addan na ISWAP da aka kama a jiyan sune Alkasim Idris da kuma Abdulhalim Idris. Shi Abdulhalim din shine wanda a baya ya jagoranci kai harin ta'addanci akan sojoji a garin Okene dake jihar Kogi wanda kuma ya haddasa mummunan barna. Rundunar tsaron Najeriya ta sha alwashin ci gaba da aiki tukuru domin kakkaɓe 'yan ta'adda daga fadin Najeriya baki daya. Tuni kuma masu sharhi irin su Khalil Muhammad Bello ke marabalale da wannan hobbasa na jami'an tsaron kasar.
Alhamdulillah da tincan jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To dan har waɗannan sunaye da naji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake aramawa. Mu alhamdulillah ta fi nono fari a wajen mu domin wannan ya nuna a zahiri cewa kulbace ke barna ake zargin wani abu daban. Dan haka muna godiya ga jami'an tsaro kuma muna kira a gare su da su ƙara himma a kowane sashi na ƙasa domin zakulo masu aikata abubuwan da basu kamata ba. Sannan muna kira ga dukkan masu aikata abubuwan da basu kamata ba su sani cewa komai yana da ƙarshe don haka su gyara halayensu domin ƙasar mu zauna lafiya ga baki daya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata aka bayar ma'aikata da jami'an tsaron diplomasiya na ma'aikatar harkokin waje Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimakawa wajen kwashe mutane 124 daga Kabul a watan Agustan 2021 ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa sun yi aiki kafada da kafada da ma'aikatar tsaro da kuma wasu manyan hukumomi tare da samar da tsarin jagoranci wanda ya taimaka tare da sauƙaƙa ayyukan ma'aikatar a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai tsakanin ranar 15 zuwa 30 ga watan Agustan bara. Daya daga cikin waɗanda suka karɓi lambar wanda yanzu baya tare da ma'aikatar kuma ya magana da BOA da sharadin a sake sunansa ya kwatanta bikin bayar da lambar yaban ta kwantar da hankalin kungiya wanda ya taimaka wajen sanya yadda ya ji da rashin taimako a cikin mummunan yanayi da hadari na makonni biyu na jigilar Amurka da 'yan Afghanistan ta jiragen sama yayin da Taliban ta kwace Kabul gaba daya. Babbar hukumar kula da lafiyar jama'a ta ƙasa a Amurka ta sassauta ka'idojinta na cutar COVID-19 tare da jingine shawarar cewa Amurka su killace kansu idan sun yi mu'amala da mutumin da ya kamu da cutar. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kuma faɗa jiya Alhamis cewa mutane ba sa buƙatar ba da tazarar akalla ƙafa 6 tsakaninsu da wasu. Canje-canjen ana yin su ne ta hanyar sanin cewa fiye da shekaru 2.5 tun bayan ɓarkewar annobar an kesa kashi 95 cikin 100 na Amurkawa 'yan shekaru 16 ko sama da haka sun samu wani mataki na rigakafi ko dai daga allurar rigakafi ko kamuwa da cutar.
Labaran duniya kenan aka tura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babban bankin duniya ya fitar da rahoton da ke bayyana cewa Najeriya a matsayin ƙasa ta hudu a jerin ƙasashen da tafi bi bashi, sai kuma India da Pakistan da ke gaba-gaba, amma suna rage nasu bashin yayin da na Najeriya sai ƙara yawa yake. Wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya tsinta ƙwararru kuma masana tattalin arziki domin jin makomar arzikin Najeriya da kimar shi a idan duniya. Ga Malam Shaibu Idris.
Wannan bayani da babban bankin duniya ta bayar tana nuna kasashen da suke ci bashi ne daga hannunta. Ma'ana idan ta ce suwa ne kwastamominta na kasashe wanda suke cin bashi, to Najeriya ita ce kusan ta hudu ko ta biyar a cikin kasashen da ita bankin duniya ta bata bashi. A shekaru ko ba za mu iya cewa wai a kasashen duniya ba ne baki daya Najeriya ce ta zo ta hudu a cikin kasashe da suka fi kowace kasa cin bashi.
To amma ko ba dai haka ba ne, abin da ke zahiri shine Najeriya tana cikin mawuyacin hali na tattalin arziki ta yadda biyan albashi na ma'aikata ma shina neman ya gagare ta ko?
Eh, wato idan ka dubi kuma halin da kasar mu ta samu kanta, mun fito daga karni na wannan annoba na COVID da ya addabi ƙasa da kasashen duniya da kuma yaki da ake yi tsakanin Russia da Ukraine, wanda a ka'ida ya kamata mu ga kamar muna jin daɗi ne. To amma an yi shekaru 16 zuwa 20 ƙasar Najeriya ba ta narka kuɗi wajen wato fadada yadda za ake haƙo man fetur. Ta nan muke samun kuɗin shiga, to ba a haƙo man fetur ba balantana a sayar, kaga ba mu samun kuɗin shiga kuma buƙatuwa ƙaruwa suke yi. Saboda haka sai muka wayi gari wato kuɗaɗen da muke samu na shiga ba su kai kuɗaɗen da muke kashewa ba. Kusan mun zama abin da ake cewa mun kanye kenan a maganan tattalin arziki, abin da ake kira a turance mun zama bankrupt saboda kuɗaɗen shiganmu ba su kai kuɗaɗen da muke kashewa ba. Matsalolinmu suna da yawa, kai dai mai ta cewa Allah shi kyauta kuma Allah shi taimake mu mu samu shugabanni ko kuma mu samu zuciyar da za mu iya gyarawa.
Malam Shabu Idris kenan, wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Shi ma Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Abuja, ya yi tsokaci dangane da wannan rahoton da babban banki na duniya ya gabatar a kan Najeriya, inda yake cewa
abinda ya sa yake da yawa. Na farko wannan trillion da muke gudi saboda faɗuwar darajar naira ne da ake yawan kammala shi da shi, amma asalin bashin da Najeriya ta ce bai kai da zai zama mata alaga kai ba. Abinda ya faru shi ne yawan sace da ake yi na kuɗin gwamnati da karya tattalin arzikin ƙasa, abubuwan da ya kamata a yi, ya sa ba ma samun kuɗaɗen da ke shiga. Kamar yanzu yanzu nan lokacin da ake yake rashi din nan ya kamata a ce muna samu rana ta amma ina masu sata suna sata masu sata kudin wanda aka sai da ma a kudin a sace duk su sun bi sun jinjin ya abu shine asalin problem din ba wai antibiotics da yawa bane a abun da ya faru shine mutanen mu ma'aikatan gwamnati da manyan shugabanni ba abin da suka sa gaban da sata
madan Amir Yusuf kenan wani mai shiri kan al'amuran tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
To madalla a gaida Umar Faruk Musa ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar kore yaushe a duk lokacin da ake so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai yayi abubuwan mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
manuniya
misalin ne zan ina takara taraba ina iya daukar ticket na Christian na ce amma kuma wani Christian ya doke Christian ya doke musulmi kaga akwai hatsari
ɗaya daga cikin ƴan takarar gwamnati a Nigeria kenan ke cewa duk da ke dai zai iya lashe zabe idan yayi addini guda a matsayin dan takara da mataimaki amma ya san akwai ganganci a saboda haka ne ma yanke shawara ya bi ta lallashi sai dai kuma wani lawyer mai fashin baki ma ya ce idan dai talakan Nigeria na tintintinin tuna shugabanni za su saka sakar addini idan sun hau madafin iko ya jawo kanshi ci gaba da numfarfashi
waɗanda suke mulki da musulmin su da kristan su da ƴan kudin su da ƴan arewan su ba ruwan su da addini shi yasa kaga in za a yi barna a office zaka ga da musulmi da krista za su hada kai su yi sata
washin ina aka kwana game da taron tattauna batutuwan tun kuɗe tagagin turgudewar tsaro a Nigeria da aka ce MSF tarayya sun kira dukkanin hafsoshin tsaron da aka ce wasu sun fita daga taron suna fushi
ba yi tsammanin wannan labari bane because shi shugaban su ya gaya mana da sauran mutane services sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da su babban dalilin da sama ka
duk da wannan kuma an ji ɗaya daga cikin MSF da tijan tarayyar Nigeria na gaya wa duniya abin da yasa harkokin tsaron ke kara yaushi
yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi manda a jirgin sama ke sha ya tashi kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori gilajizai za su hana waɗannan na'urorin aiki
waɗannan ba kaɗan muka karkado cikin tarin tilin miliyan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna abubuwan da ke faruwa a kusan kowane sashi shiri na 78 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna masu sauraro labarin da idan sun ji su watakila zuciyoyin su za su yi taushi watakila taushin kuma amma na tattara tarin tilin ƙur'u a ranar zabe yasa ɗaya daga cikin masu neman gwamnati a jihar Taraba yace shi fa yafi so ya sauke sanwar sauke sassauci ta hanyar da zai samu armashi a saboda haka sanata Emmanuel Buacha yace duk da yake yana ganin koda Kirista mataimaki ya dauka zai iya cin zaben gwamnati yaga dole ne ya dunkule da dukkanin sauran mabiya addini kada a ranar zabe ya zo ya shaka
shi shi yanayin siyasa shi wanda ke tsaya takara shi yake da lissafin yanda zai ci zabe misali ne ina takara Taraba ina iya daukar ticket na Christian na ce amma kuma wani Christian ya doke musulmi kaga akwai hatsari shi yasa ba zan yi caca da ticket na Christian ba to amma kuma wannan ya doke ticket na musulmi da musulmi maybe yayi lissafin sa ya fayyanda zai ci zabe duk mai tsaya zabe yana da bukatan da lissafin ya ci zabe da yana bin sa kuma ina so in fara da babban murya dole a dinga takarantsa da yanayin zaman tare a kasan nan to amma yayin mutane suka manta cewa shi addini na rayuwar ka ne da kai da Allah ba maganar siyasa ba sai kaga mutane yana son siyasa da addini sai ka tara addini ma baya yi kuma muna da yin wannan rigima a taraba sai ga wasu masu magana addini in ka bi rayuwarsa kuma rayuwancin hanci na almabazaranci to shi Allah da muke bautawa Allah mai tsarki ne sai in baka da tsarki kar kai magana addini ma
wannan maganar makalkala addini ta dan takara da mataimaki ta sa shugaban kungiyar magoya bayan Tinubu da Shatima a babban birnin tarayya Abuja Mr. Zafania Jisalo gaya wa duniya cewa dole a jingine maganar addini ta yan takara idan ana so Nigeria ta ci gaba da numfashi
bari ngawa da ma mulki daga wurin Allah ne ni Kristiyan ne mama na musulmi ce ina da wayar kana yema su musulmi ne kuma uban wayar saboda haka Allah yake bada mulki kuma yake ba wanda yake so saboda haka an Allah ya gane cewa ya dace na Nigeria a yanzu ayi musulmi haka Allah ya so
to a yanzu da tafiya ta kan kama mai yan Nigeria za su sa rai akai
in Allah ya ga mu abinda muke so wanda zai iya ya ci gaba da aikin da shi Buhari yake yi
wannan na nufin kun gamsu da tafiyar kenan duk da halin matsalar tsaro
maganar tsaro ko shi ma shugaban kasa ya ce ai ba lokacin sa ne ya fara ba mu da addu'ar mu da neman da fasace su yi addu'a saboda wannan kasa
sai dai kuma duk da haka dai daga cikin lauyoyin Najeriya da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma barista Elzubar Abubakar ya ce maganar saka sakar addini a harkar siyasar Najeriya fa magana ce ta tattara tarin tilin ur'u a ranar zaben da mafi akasarin shugabanni ke kallanta a matsayin makamashi
wato mu talakawa yan Najeriya da Allah zai sa mu samu wata dama mu san tarihin shugabanninmu da ba za mu tabbata da hankalinmu ga komai ba waɗanda suke mulki da musulminsu da kristansu da ƴan kudunsu da ƴan arewansu da dukkan kabilu waɗanda suke shugabanci ba ruwansu da addini shi yasa kaga in za a yi barna a office za ka ga da musulmi da krista za su hada kai su yi sata in yara suka zo a ba su aiki za su kiyarda da yaran saboda ba su da galihu sai su dauki nasu ba tare da la'akari da addinin su ba kuma krista da suke tsoro ba tsoron da ya kamata ya kama su saboda waɗannan biyu da APC suka tsayar ba wani abin addini da za su yadda kaga ake rashin adalci tsakanin musulmi da krista su ma haka za su yi kuma musulmin da suke ganin wai za a kyautata musu wallahi ƙarya ne yadda kaga wannan salon mulki yake tafiya in Allah ya ganar da su suka gyara tsarin su suka koma kan adalci amma wannan zalunci da ke faruwa a Najeriya shi zai ci gaba
tun bayan daga karan karbe kujerar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hanyar tsige shi da wasu ƴan masa suka ce ba gudu ba ja da ba idan sun dawo hutu wasu ke ganin kamar manyan jami'an tsaron kasar nan sun fara dingishi sai dai kuma sabon shugaban masu rinjaye na Masar jan tarayyar Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ya ce taron da suka tattauna da manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ya tashi da armashi
wallahi alhamdulillah ko mun tattauna da su kuma sun bamu tabbacin cewa insha Allah za a ga canji kuma na kwarai nan gaba ba ta dadewa ba
to ai kullun kuka yi taro da su labari dai muke samu na cewa za a ga canji
bai tsammanin wannan labari bane because shi shugaban su ya gaya mana da dukkan mutane services sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da babban dalilin da sama ta rasu
awa biyar kuka kwashe kuna
ya haraka wani ta shahin security ko awa 100 ba ai balle awa 100
shi kuwa dan majalisar dijan tarayyar Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokoto cewa yake ai jami'an tsaron sun ce suna kokarin kwakule matsalar da ke damun Najeriya bangaren tsaro dukko da yake akwai wasu matsalolin da ke damun jami'an tsaron da yace ga su nan kashi kashi
abubuwa dai ne waɗanda suka gudana dan kwanakin ga da suka wuce to su ne aka ƙara bi daki da daki domin mu samu bayanai ga su waɗannan masu kula da harkar tsaro menene ainihi suke yi saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba balle su ƴan Najeriya to alhamdulillah gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki yanzu an yi samun tsaro bisa gada saboda ni kaina na kawo kokena na mutanen Kebbi da kuma mutanen Jabo da kuma mutanen Tureta amma daga baya na je na yi bincike su mutanen kauyen su da kansu sun tabbata min cewa bandits din nan suke zuwa suna sayan abinci
kenan sun san su
sun san su amma suka ce idan suka fadi za su zo su kawo musu farmaki
to da sai senator dan baba ba wani bayani suka yi muku ne akan makaman da aka riga aka siya kamar super tukano da kuma jirage mara matuki meye hujjar su na kin amfani da wayannan makaman
waje muku ba san wani da su yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi yayi kuka ga cewa man da a jirgin sama ke sha ya tashi ya koma kowace lita guda naira 1000 shi ya nuna su an hanin da jiragen nan kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori waɗanda suke a halin da ake ciki yanzu giragizai za su hana waɗannan na'urorin aiki
saboda damina kenan
saboda giragizai ne
to duka da wannan bayani na sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokotawa za mu karkare shirin na manuniya na wannan makon cikin karsashi sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu kamar inda muka saba yi musu tintibe da dingushi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 290 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin sun dafe suna ta faman murmushi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin Taya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne idan an hada shirin na manuniya kan yi armashi ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kama da misalin karfe 8 na wannan safiya zamu kawo muku rahoto na musamman biyo bayan da gidauniyar tallafawa kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta fitar da rahoton da ke cewa yara kanana marasa zuwa makaranta a Najeriya suna da yawa wato kasar tana gaba-gaba sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakken rahoto kan wannan batu da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
gaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci Darakta jiran na hukumar IAEA Rafael Grossi ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. Jihar Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da kasar Somalia ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Da ruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na wadani da UCID ne suka fito kan titina a kalla manyan biranen kasar uku wato Hargeisa, Yargabo da Burau inda suka sanya shingaye akan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata aka bayar ma'aikata da jami'an tsaron diplomasiya na ma'aikatar harkokin waje Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimakawa wajen kwashe mutane 124 daga Kabul a watan Agustan 2021 ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan Afghanistan.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babali da ita na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.